الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Alhamis ne daidai da daren 21 ga watan Jumadal Ula hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na shekara 1433 daidai da 11 ga watan April shekara ta 2012. Wannan shine kasan na 93 daga cikin jerin karatuttukan littafin Fiqh Sira wallafar Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, muna karkashin al-fasl al-khamis, wato fasli na biyar, wanda yake mana darasi dangane da Fiqh Sira min wusul al-Madina ila nihayati ghazwat bani Quraiza, tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam, daga sadda annabi ya isa Madina zuwa ƙarshen yakin da aka yi wa ƙabilar Banu Quraiza. Waɗanne darussa ne ke cikin wannan ainihin wato ɓangare na tarihi? A ƙarƙashin nan ba manta ba, mala ya ce zai tattauna abubuwa da yawa, waɗanda daga cikin al'amuran da muke tattaunawa akwai abubuwa guda uku waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da muhimmanci da zarar isar shi Madina. Abu na farko, bina'ul masjid, gina masallaci wadda cibiya ce ta karantar da addinin musulunci, da wayar da kai, da tawurruka, da biya wa al'ummar musulmi buƙatu na duniya da kuma na lahira baki ɗaya. Abu na biyu, al-mu'akhatu bainal muhajirin wal ansar, haɗa danƙon zumunci tsakanin muhajirai da ansarawa. Abu na uku, mu'ahadatul yahud, yarjejeniya da aka zauna aka rubuta tsakanin musulmi da kuma ainihin yahudawan Madina. Idan ba a manta ba, muna karatu ne dangane da abin da ya shafi ɓangare na farko, bina'ul masjid, gina masallaci da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi. Muka ji cewa a musulunci masallaci yana da muhimmanci ƙwarai da gaske, domin matattara ce da ke biya wa musulmi buƙatu na rayuwa da na addini gaba ɗaya. Muna kan tattauna wannan matsala ne wadda ainihin daga cikin fa'idojin da ke ga wannan manufa ta fara gina masallaci da annabi ya so lokaci ya ƙure mana. Mun karanta ainihin fa'ida ta bakwai, a yau za mu tashi a ƙarƙashin abin da ya rage a cikin ta bakwai ɗin nan da yake cewa ba'u ahamiyatu salatin jama'a fil masjid, na daga cikin dalilai mafiya girma da suka sa annabi ya bada muhimmancin fara gina masallaci, saboda nuna wa musulmi muhimmancin sallar jam'i a masallaci. Fa inna rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama lam yuakhir bina'il masjid, fa inna rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama lam yuakhir bina'al masjid ila an yastaqirra fi maskanihi wa baytihi, annabi bai jinkirta ba wajen ya ce zai gina masallaci har sai ya fara samun gida da kuma wurin zama. A'a, bai yi wannan jinkirin ba, bal babara ila bina'il masjid fi Quba, yana isa sai ya fara ainihin gina masallaci a Quba. Thumma banahu fil Madina, sannan kuma ya sake gina wani masallaci a Madina fawra wusulihi ilaiha, a lokacin da ya ainihin wato isa ita Madina din. Wa jama'an nasu lissala, ya kuma rinka haɗa mutane domin yin sallah ta jam'i. Wa warada fi sunnatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahadithu tadullu ala ahamiyati salatul jama'a, hadisai sun zo masu ɗimbin yawa a cikin sunnar shi wanda ke bayyana muhimmancin sallar jam'i. Min ha salatuhu bil muslimina salatal khawfi fi halati al harbi, kama dalla ala zalika qaulullahi ta'ala, na daga cikin hadisan da suka bayyana muhimmancin sallar jam'i da ya zama hatta a halin tsoro, annabi sallallahu alaihi wa sallama ana tsakiyar yaki da ba ta kashi, amma kuma ainihin yana haɗa musulmi ana sallar jam'i. kamar yadda maganar Allah ta nuni da cewa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salah, idan kana cikin su idan zaka tsayar musu da sallah, fal taqum ta'ifatun minhum ma'ak, to a samu wani yanki daga cikin musulmi sai su tsaye tare da kai su fara binka sallah. Wal ya'khudhu aslihatahum, amma fa su dauki ainihin makaman su, suna cikin sallah din suna binka amma suna rike da makaman su. Fa idza sajadu, idan suka sujuda su waɗannan da ke tare da kai, falyakunu min wara'ikum, to su kuma waɗancan da ba sa sallah tare da ku su zama suna bayan ku suna tsaron ku. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu, to idan kuka gama ainihin wato sallah da waɗannan na farko, waɗancan da suka tsaro su kuma sai su zo sai su bi raka'a ta biyu, falyusallu ma'aka, sai su yi sallah tare da kai. Wani ya akwai hizahu, amma Allah maɗaukakin sarki ya ce dukkanin su musulmi da ke biye da kai a sallah, to su rinƙai suna taka tsantsan, wa aslihatahum, kuma su rinƙa riƙe makamansu. Ma'ana a halin yaƙi ba za a ce saboda yaƙi ya yi yaƙi kada a yi jam'i, ba za a yi jam'in, amma ya za a yi jam'in, sai a raba su waɗannan sojojin musulmi nau'i biyu, waɗannan suna bin sallah, waɗannan suna tsaro. Idan aka idan da raka'a ɗaya da waɗannan sai su yi ƙoƙarin su miƙe su ƙarasa wa kansu, a daidai lokacin liman ya tashi raka'a ta biyu ba zai fara karatu ba, yana ainihin sauraron waɗannan su ƙarasa wa kansu raka'a ɗaiɗai, su sallame su je su tsaya a bakin daga, waɗancan na bakin daga kuma su zo su kabbarta, sai domin in yaji sun kabbarta sai ya ci gaba da karatu raka'a ta biyu gare shi, su kuma raka'a ta farko gare su. A lokacin da zai sallama raka'a ta biyu tun da kasru ce dama, su kuma lokacin sai kowanne ya miƙe sai ya ƙaraso wa kansa raka'a ɗaiɗai. Wannan idan suka yi haka, kun ga an jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya, kowa ya yi sallar jam'i kuma kowanne ya tsaya ya yi aikin tsaro, to amma sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa kada waɗanda suke sallah su yi sakaci game da ainihin makamansu, kar kuma su saki jiki a sallah, su rinka suna sallar amma suna taraƙubi suna sauraron menene zai biyo baya, ko da wani abu zai faru sai su yanke sallah kawai sai su ɗauki matakin kariya. Shine Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hizrahu, su rinƙai suna sallah amma suna taka tsantsan, wa aslihatahum, kuma su rinƙa riƙe makamansu. Allah maɗaukakin sarki wanda yake shine masanin abin da ke sarari da ɓoye, Allah shine masanin abin da ke cikin zukatan mu'minai da kafirai, sai ya ce waddan ladina kafaru, saboda kafirai kullum buri suke yi, fata suke yi, tsammani suke yi, law taghfuluna an aslihatikum, cewa ina ma da za ku gafala game da makamanku, wa amti'atikum, ina ma da za ku gafala game da dukiyoyinku, fayamiluna alaykum maylatan wahida, sai su yi muku kwaɗaya. Wannan ayar a cikinta akwai irshadi, akwai karantarwa da shiryarwa ta addini da ta rayuwa, kuma a cikin wannan aya Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana wata manufa daga cikin manufofin maƙiya. Shine maƙiya suna nufin rayukanmu kuma suna nufin dukiyarmu, saboda haka kullum maƙiyarku suna fatan ne ku gafala game da kare kanku, sai su yi amfani da wannan gafala sai su afko muku. Kullum suna amfani da gafalar ku game da dukiyarku sai su ainihin hallaka muku ko kuma su sace ta, ba sai lallai za su yi amfani da ita ba. Kun ga wannan ayar tana da girman munasaba a cikin wannan darasin da muke, wanda Allah maɗaukakin sarki yake bayyana irin makircin da kafirai ainihin wato suke ƙullawa musulmi. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Allah ya ce wala junaha alaykum in kana bikum adam min matarin, amma babu laifi gare ku in ya zama akwai larura ta ruwan sama, aw kuntum marba, ko ba ku da lafiya, an tabau aslihatakum, sai ku aje makamanku. Idan akwai larurar ruwan sama kuna sallah, ruwan sama na dukanku, ya zama muruwa ba za ku iya rike makamanku a wannan lokaci ba, kuna ainihin wato da sallah kuma da rashin lafiya ba za ku iya rike makamanku ba, to anan an yi muku ainihin wato uzuri. Amma dai sai Allah ya ce wa khudhu hidraku, amma fa ku yi taka tsantsan, inna Allah a'adda lil kafirina azaban muhina, Allah ya yi wa kafirai tattalin azaba ta wulakanci. Allah zai azabtar da kafirai, sannan azabar da zai musu azaba ce ta ainihin wulakanci. Wannan ita ce aya ta 106 daga cikin jirage ayoyin cikin suratul nisa. Idan ya zama hatta a cikin sallar jam'i, wato hatta a cikin sallar tsoro, a cikin yaƙi afwan, Allah maɗaukakin sarki bai yi sassauci game da sallar jam'i ba, to kaga wannan yana nuna maka muhimmancin sallar jam'i. Ina fata an gane. Wa minha adam iznihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lil a'man alladhi laysa lahu qa'idun. Haka nan daga cikin dalilan da ke nuna mana sallar jam'i tana da girman daraja, da annabi ya kiyin sassauci ga wani makahu wanda ba shi da jagora. Makahu ne ba shi da jagora wanda zai mishi jagoranci zuwa ga masallaci, amma annabi bai mishi sassauci ba bi takhallufi an salatil jama'a, bai mishi sassauci game da ainihin rashin zuwa sallar jam'i ba. Ina fata an gane. Ta wannan speaker ce take yi, ta ce mishi kawai zai cire ta, ya ta turo wata ga mai matsalar nan. Wannan ce kawai cire ta kawai. Wato na daga cikin dalilan da ke nuna sallar jam'i tana da muhimmanci shi ne makaho ne ba shi da jagora ya nemi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mishi izini domin ya zauna gida don kada ya rinka zuwa sallah ainihin a masallaci, amma annabi sallallahu alaihi wa sallama bai mishi wannan sassauci ba. Wannan ainihin hadisi sahihi ne na nan cikin sahihu Muslim a lamba ta 653. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. To bayan da malam ya kawo waɗannan dalilai waɗanda ke nuna muhimmancin sallar jam'i, ka dai ji muhimmancin ko? To in har sallar jam'i tana da wannan muhimmanci, na'am tana da shi, to ya cancanta kenan a baiwa sallar jam'i muhimmanci a ƙarƙashin wannan da isowar annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya samo wa musulmi inda ba su rinƙa yin sallar jam'i. Ta dalili na uku daga cikin dalilan da ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaggawar fara gina masallaci fiye da komai, fadlu imaratil masjid, falalan raya masallaci, haythu babar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila bina'il masjid, yanda annabi ya gaggawa wajen ainihin fara gina masallaci, mimma yadullu ala ahamiyyati wa fadilati hadha al'amal, wannan na nuna cewa wannan aiki na gina masallaci to da yana nuna ainihin muhimmancin irin wannan aiki. Raya masallaci, raya masallaci daga cikin ma'anar shi gina shi, yin ibada a ciki. Sakamakon wannan ainihin wato muhimmancin, aka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaggauta gina shi da imamu nafi, saboda amfanin masallaci amfani ne mai ganewa, wa baqa'ihi kuma amfanarwa masallaci amfanarwa ce ta dindindin, masallaci yana amfanarwa amfanarwa ta har abada, babu wani lokaci wanda ba a ce masallaci ba shi da amfani. Amma ka ga hatta kristoci in their own dom a cikin aqidarsu da cikin duniyar rayuwarsu suna tabbatar da cewa masallaci akwai coci akwai lokacin da take zama useless, ta zama out of service. Yasa a manya-manyan kasashe na duniya irin su ainihin Ingila da Amerika da Canada da makamantan, sai kaga an ɗaga coci za a siyar da ita sisti, saboda ba ta da sauran amfani ga mutanen anguwar, don na ɗaya mutanen anguwar sun daina zuwa, ko kuma mutanen anguwar da suke zuwa adadinsu bai kai adadin da in sun kawo sadaka da baiko za ta iya gudanar da cocin ba. To ita kuma coci hakikanin al'amari ana kallanta ne ɓangare na addini, amma su waɗanda suke gina coci suna kallon coci ne a matsayin investment, business investment ne, wato kamar saka jani ne. Shi yasa su da dama jama'a cocina ana ɗaga su a ƙasashen Ingila ana siyarwa. Idan ba ku manta ba, a cikin karatutukan nan ka je ka saurari wajen kasar na 52 har zuwa 54, na kawo muku tarihin ba da juma wannan ba, bare-baren nan. Malam Isa Ali Ibrahim Fantani yana London yanzu, yana PhD din shi akan ainihin computer science, yana yi musulmanci kusa da su, sai aka ɗaga ainihin wata coci aka sayar musu da ita, shi kenan sai aka juya ta sai ta zama Islamic Center. Ba da juma wannan ba, akwai wani da ya rabe mutumin jihar Oshin ko Oyo a tashar Islam da ke kan DSTV, ana nuna shi yana neman taimako ga coci a London a anguwarsu. Shi ne shugaban kwamiti ɗin, ana neman taimako al'umma musulmi su kawo kuɗi, kiristoci sun ɗaga za su siyar da ita saboda ba ta da sauran amfani. Ba za ka taɓa ganin masallaci a ce bai da amfani ba. To shi ma amma ina so ku gane, masallacin da zai zama amfanin shi baƙi ne, amfanin shi wanzarje ne ba, sai masallacin da ya amsa sunan shi a matsayin masallaci. Ma damar masallaci ne ɗin in ya zama sallah kaɗai za a yi, to ranar da aka rasa masallatan nan kaɗai za ka ga ya koma wurin kwanciyar awaki da makamantansu. Amma idan har masallaci zai yi ma'ana irin wadda muka yi bayani a jiya da sauran karatuttuka, shiryar da jama'a, wayar da kan mutane, taro, karantarwa da al'amura irin waɗannan, har abada zai zama al'umma suna da buƙata zuwa ga masallaci. Me zai kai a ce za a yi walima a fita a je a kama wani ainihin Zaria hotel ko Kwango hotel, ko in dai har walimar da za ku yi, abin da za ku yi ba haramun ba ne, me yasa kuna da masallaci a unguwarku za ku tafi wannan wuri? Me yasa ba za a zo a zuba abinci a masallaci a ci ba? Ba wanda ya hana. Me yasa ba za a ɗaurin aure a masallaci ba? Har sallar jana'iza in ta kama ana yi a cikin masallaci jama'a. Har sallar Idi in ta kama an yi ruwan sama, musulmi ba za su iya fita bayan gari ba, ana yi a masallaci. Babu abin da ba a yi a masallaci. A cikin masallaci ya kamata a samu branch na banki a cikin masallaci, a zo a kafa muku inji na ATM a cikin masallaci. Duk waɗannan yana daga cikin services da ake fatan masallaci a samu ya gabata. Domin in ya zama masallaci an yi shaguna, an yi asibiti, an yi wuraren teloli da masu abinci da sauransu, buƙata ta kama ka kana neman naira 2,000 da zaka ci abinci, in ya zama kana da ATM card ɗinka sai ka sa ka cire kuɗi. Waɗannan ya kama, waɗannan shi ne modernization of Islam, ma'ana a tafi da musulunci through the modern civilization, ma'ana musulunci ya tafi daidai da tunaninmu, mu da ke rayuwa a wannan zamani. Kar ku gida danke, wannan shi yake sawa da dama ake samun ƴaƴan musulmi, musamman a wurare da aka samu tatsauri yau nisa kamar Abuja da Lagos. ƴaƴan musulmi yau da yawa gudu suke suna bin ƙawayensu da abokansu zuwa cocina, saboda a cikin coci akwai abubuwa da yawa waɗanda suke gamsar da samari. Sakamakon haka aka samu wasu musulmi waɗanda kansu bai waye ba, sai suka ɗauka cewa to tun da fa haka ne, da su bar ƴaƴansu su tafi su ainihin shiga cikin addinin Kirista, saboda suna samun wasu biyan buƙatu, bari su nemo wani da Yahudu ya yi musu research, sai aka nemo wani da Yahudu ya kare research ya yi musu bincike a Lagos da Ibadan, cewa me yasa ƴaƴan musulmi yadda suke sha'awa zuwa coci ba sa sha'awa ainihin zuwa masallatai. Me yasa wannan da Yahudan ya gabatar da bincike wajen shekara 2, sakamakon haka ya zo da ainihin sakamakon binciken shi kusan shafi 1,000, mabinciken gano dalilan da yasa ƴaƴan musulmi a Lagos suke tafiya a cocina da sauransu, sai gano daga ciki masallatai ba sa biyan bukata ga matasan nan wajen nishaɗantar da su, wayar musu da kai, biya musu bukata, tafiya daidai da tunanin zamaninsu. Cocina kuma akwai wannan, don haka ƙarshe sai suka ce mishi mai shawara yake to dole ne su yi kokarin mayar da masallatai, da yake bai dole ne su yi kokarin mayar da masallatai su zama kamar ainihin cocina, idan ba haka ba za su samu matsala. Sai suka ce musulmi ba za su karɓi wannan ba, sai ce sai su rinka gini da sunan cibiyoyi ne na musulunci, in yaso sai su rinka yin waɗannan abubuwan. Kun ji tarihin kafa ƙungiyar NAFAT a Najeriya, da haka ƙungiyar NAFAT a Najeriya duk abubuwan da ake a cocina za ga tana kamanta su, amma sai a ce ana islamization ne. Haka za ga akwai ɗan mata masu rawa, masu uniform, waɗanda ba su sa kaza, waɗanda ba su sa kaza, to samari za a gan su a nan. Akwai kaɗe-kaɗe, akwai raye-raye, sannan waɗanda suke son a yi ta kiran sunansa ana addu'a. Za ka zaka je ko filin Arafa ka je, za ka samu ainihin wato ƙungiyar NAFAT ta sa ainihin nasifikarta mai ƙarfi, ko Mina ko Muzdalifa ko ina ne, za ka NAFAT suna ta yin abubuwansu kamar yadda ainihin kiristoci suke yi, amma wai suna yi ne in the name of Islam. Wannan mummunan kuskure ne. Akwai ‘yan gwamnati waɗanda Ahlus Sunna ne a Lagos lokacin da suka nemi mafita a kan wannan, su kuma abinda suke tunani shi ne lokacin Kirsimeti sai su ɗibi kwana biyu kafin Kirsimeti sai a fara gabatar da wa’azozi da laccoci da darussa a kan abubuwan da za su nishaɗantar su wayar da kan waɗannan matasa. Galibi suna da santa ainihin a Sur Lere, a nan ake taruwa ake waɗannan abubuwa. Za ka je ka samu samari da ‘yan mata sun taru kamar mutum 5,000 zuwa 7,000 lokaci har 10,000, kowa za a caje shi kuɗi naira 500 ko 1,000 kuma zai shiga, saboda za a gayyato malamai da masu wayewar kai su zo su tattauna tare da su, a tattauna a yi abubuwan da za su ga cewa eh musulunci a shi yana iya biya wa mutanen zamanin nan bukata. Haka in kuka ci gaba da barin makarantun islamiyya ku a irin yadda suke da makarantun allo, nan gaban na tabbatar muku da cewa za ku rasa ɗalibai a cikinsu. Ba don kawai ba, saboda za su zama ba sa tafiya tare da tunani irin na mutanen wannan zamani. Allah Maɗaukakin Sarki ya kiyaye. Na'am. Amma wai me yake ƙara ne? Kun ji wannan speaker ne? Ta waje fa. Na'am. Na'am. To Allah ya kiyaye. Wai kun yi masallaci ne saboda irin wannan gargajiya ta same shi, har aka daina ibada ciki. Awaki suka koma suna kwanciya. To a mai da shi wani abu? Ko za a mai da shi sai dai a sake mai da shi wani abu daga cikin ma'anonin masallaci. Ne daga cikin amfanunnukan masallaci sai a juya shi ya zama aji ko ya zama wani abu wanda dai amfanin zai koma ga musulmi. Amma me yasa ba za a ci gaba da raya shi a masallaci, a inganta shi a masallaci? Ina son in yi muku ƙaramin misali. Ku dubi masallacin nan na hanyar Kaduna, inda matafiya ke tsayawa, ka duba irin ɗimbin mutanen da suke tsayawa suna sallah. Kai ka ɗauka cewa kawai an yi musalla ne, kawai an sa bulo biyu an kewaye, kawai ga gwanagwane nan masu tsatsa da ƙadangaru suna kwana cikin gwanagwane, mutane sun ƙare. Akwai wanda zai tsaya sallah mutum ne? Amma yanzu yadda aka inganta shi aka gyara shi, in ka tsaya ka yi sallah za ka sai duk abin da kake so na tsaraba, za ka sai takalmi, za ka sai turare, za ka sai kasir, za ka sai nama, za ka sai komai. Ba ku ganin yadda mutane suke tsayawa a wuri? Haka ya kamata ma'anar masallaci. Ina fata an gane. Amma ma damar ba a ci gaba da barin shi a yadda yake, irin yadda muka ɗauka abubuwan da suke faruwa za su ci gaba da faruwa. Allah ya kiyaye. Saminan darasi na takwas daga cikin darussan da ainihin ke ɗauke a ƙarƙashin wannan darasi, wato fa’ida ta takwas daga cikin fa’idojin da ke cikin wannan darasi na gina masallaci da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga isowar shi Madina, inda ku manta ba a cikin wannan bangare na tarihi mun ji wajen gidin masallacin an yi aikin gayya ne kuma hadda annabi aka rinka daukan bulo da tubali ana dora wa annabi kwandiri yana kai siminti yana kai yashi yana kai dutse da sauran sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam fi musharakatin rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'al muslimina wa hum yabnuna al masjid نستفيد تواضع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما تاريخ ده منزل الله يي ده مسلمي علاقة ده مسلمي كي ايتم دينا مسلاتي وزام اينهم فائدن تتوى منزل الله انا ده تواليه فقد كان يحمل على بطنه الشريف النبنا النبي انا قولا وأينهم تتنش من درجة بلو يرنجمي بلو حكا اقوش تكي daga har zuwa ka ko kuma ya rungume haka ainihin a cikin shi a hannayen shi wa yusharikuhum fi hadha al-amal yana tarayya da sahabbai a wannan aiki ragama hirsuhum ala al-qiyam bi hadha al-amal anhu tare da cewa sahabbai suna kwadayin su tsayi da yin wannan aikin su kadai shi ya zauna ya huta lakin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama min tawadi'i yushariku bi nafsi sai dai na daga cikin tawadi'in manzon Allah yana tarayya da su shi da kanshi bi hadha al-amal a cikin wannan aiki yantamisu fihi ma yantamisuna min al-ajr yana neman ladan da su ma suke nema wannan yana karantar da mu kamar yadda malam zai yi fadi a gaba ta gaba kenan muhimmancin in kana fada wa mutane abu a ganka a aikace ko a sahun gaba wajen aikatar da wannan abu zai saka wa mutane karsashi تاسعاً نترى أن مشاركة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بناء المسجد فرية من ذن الله أيضا سوء وذنجين مثلاتي تقديم القدوة أقول جباتا دكوي أنا الحسنة في العمل وتجباتا يدى الأمة كتاوى قول وذن أيك نهك فالمسلم إذا دعا إلى خير مسلمي إذا يكرى الواد الهير يقوم أول المبادرين إليه تقول أي ذا مفرق وأن براسي جدا وأيكة الهير وإذا نهى عن سوء إنها ونموذ الأبو يقوم أول المبادرين عنه يكسن شيء يقول أي يكسن شيء فرق وأن براسي بلسن شيء ومن أيكي نافات عن ذلك المجتمدين له waɗanda za su ainihin wato nisanci wannan aiki su guji wannan aiki abinda wannan yake nuna mana shi ne a duk lokacin da a matsayinka na malami kake kwadaitar da mutane wani alheri to kai kokari ka zama ɗaya daga cikin waɗanda za su farko-farkon gaggawa aikata alherin a duk lokacin da a matsayinka na malami kake kokarin hana mutane wani sharri kai kokari cikin karan farko na waɗanda za su fara bari da kuma nisanta wannan sharma idan kun gane wannan to za ku ga kinan yanzu a cikin aljimin jadid wato sabuwar al'umma ta malamai da muke fata mu samu a Najeriya matasa akwai kalubale a kanku malami ne za ka ji ya miƙe a masallaci an yi sallar magariba yana tunasar da musulmi yau laraba yau ce ranar tara taimako yau juma'a ita ce ranar tara taimako kuma kar a manta jama'a microphone din masallacin nan dai gashi kuna ganin ya lalace amma nawa ne microphone din naira 2500 shi malamin yana da naira 2500 madadin ya siyo microphone din yazo ya gaya musu cewa jama'a microphone ya lalace amma gashi na siyo da kuɗi na faɗe da zai yi babar riya bane yana son ne dan ya karantar da su in yace to ku kuma ku tara kuɗi za a sa sabuwar lafifika a guje baka da su amma sai da dama sai ka je ka ga malamin masallaci ne ko limamin masallaci yana ɗaya daga cikin attajiran wannan masallaci yana daga cikin masu hali amma kuma ya miƙe yana neman wa masallacin nan taimako abin da shi da kanshi zai iya aikatawa saboda haka in har muna son wannan sabuwar al'umma da muke fatan malamai na gaba da za a fitar a Najeriya su zama sabanin irin waɗanda ake fama da su waɗanda su sun shiga karatun addini ne saboda suna ganin hanya ce daga cikin hanyoyin da za ta warware maka talauci na'am shi karatun addinin musulunci ana yi ne domin shi karatun ibada ce, don haka ku kiyaye manufar da ta sa ake karatun boko ta sha bamban da manufar da ta sa ake karatun addini. Ina nufin ɗan boko suna karatun boko ne don su samu aiki, don su samu kuɗi, don su samu rayuwa. Don haka za ka ga su da dama idan ɗaya daga cikinsu ya rasu a halin bai kammala karatun bokon ba, sai ka ga ainihin ana mishi takaicin ya yi asarar rayuwar shi da ya yi a baya. Musulmi ba shi da asara ko ɗaya a cikin rayuwar shi domin ibada ce. Idan yana cikin yi ya mutu, ya mutu yana ibada, in kuma ya kai ƙarshe to madalla. Don haka Allah maɗaukakin sarki ke cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallaha alayhi, sadaqu ma ahadallaha alayhi. Daga cikin mu'minai akwai mazajen da sun yi wa Allah alƙawari kuma sun gaskata wa Allah alƙawari. Faminhum man qada nahbahu, daga cikinsu akwai waɗanda sun kammala assignment ɗinsu, sun kammala aikinsu, abinda ake neman su sun kammala. Minhum man yantazir, daga ciki kuma akwai wanda yake saurare har yanzu ya kammala nashi. Amma sai Allah ya ce kuma baddalu tabdila, amma ba su sauya daga yadda suke ba. Don haka ku kiyaye, ku da kuke karatu ƴan haya Islam, da ku da kuke karatu ƴan hadda Qur'ani, da ku ƴan Islamiyya, da ku waɗanda kuke karatun diploma Arabic, da ku waɗanda kuke degree Islamic Studies ko Masters ko PhD, ku sani da cewa wannan karatun da kuke ibada ce, addini ne. In ka gama in baka samu aiki ba, kakkai nadama cewa ka ɓata rayuwarka a banza. A ƙarƙashin wannan, idan har aka samu mutane suka yi karatu da irin wannan manufar, to su irin waɗannan mutanen ne za su nemi kuɗi su yi wa addinin hidima. Irin waɗannan mutanen ba su ne waɗanda za su jira karatun da suka yi ya rinƙa samun musu da kuɗin da za su rayu ba. A ƙarƙashin wannan, a ranar da malamai irin waɗannan za su fara samuwa a Najeriya, wa wannan rana ce za a ɗauki maƙudan kuɗi a ba malami a ce ya yi hidimar addini, idan ya yi ɗin kuma ta ragu ya zo da ragowar. Mun ga irin haka a ɗaya daga cikin malamai haihuwa da ƙyanƙyasar ƙasar Saudi Arabia, a Sheikh Amanatullah, shugaban makarantar da take Islamic Center da ke Anasia a Afibo a can ainihin jihar Ebonyi a yau. Wannan malami asalin shi mutumin ƙasar Indiya ne, amma haihuwar garin Madina kuma girman garin Madina. Rabita fi alamin Islami ta zo ta gina makaranta tun 1958 a nan ainihin Najeriya a ƙasar Inyamurai. Daga baya ya zo ya raya wannan makaranta, ya kuma tashi wannan makaranta. To menene ya biyo baya a wannan lokaci da wannan malami ya zo ya raya wannan makaranta? Sai zama Saudi Arabia tana aiko mishi da ainihin naira miliyan ɗaya a wancan lokacin. Za a ci da ɗalibai kyauta, a ba su littafai kyauta, a gina musu komai kyauta, uniform komai kyauta. Duk shekara idan Disamba ta yi aka gana lissafi kaf, idan kuɗi suka taru sai fara malaman makarantar, sai ce bana ga abin da muka kashe, ga abin da ya rabu, don haka za a maiwa da Saudiya kuɗinta. Sunan shi kenan dama Amanatullah, kuma ya riƙe amanar Allah. Allah madaukakin sarki ya mai da su wannan ne yanzu shekara biyu ko shekara uku. Amma abin da nake so in nuna mana a nan shi ne, a daidai irin wannan lokacin mu kuma a ƙasashen mu, za ka ga malamin da za a tara taimako a sanar a wurin wa'azi cewa an tara miliyan kaza, bayan shekara da shekaru sai a dawo a samu wannan abin da suka ce a tara kuɗi a kai. An tara kuɗin kuma sun cinye kuɗin kuma ba a yi abin ba, sai ka koma ka samu kuma ɗaiɗaikunsu suna zuwa wurin wasu masu kuɗi ko 'yan siyasa ta ƙarƙashin ƙasa, suna ci gaba da neman taimako a ƙarƙashin haka. Ma'ana sun mai da musulunci ya zama saniyar tatsa. Muna fata ne nan gaba a samu malamai a Najeriya, malamin da zai ɗauki kuɗin shi nashi na kanshi ya je ya ɗauko wa ɗaliban shi malamai ko malami wanda zai karantar da su, shi ya biya su. Ba wai ainihin
malamin da za a tara kuɗi akan za a yi tafsirin azumi, a je a ɗauko malamin takanar daga wani gari, a ɗauki abin da bai wuce ɗaya bisa ɗari a ba wannan malamin, da sauran su kuma su raba a tsakaninsu. Wajibi ne matasa ku san cewa idan har da gaske ake aikin gyara da ake fatan ya faru a Najeriya, to babu shakka corruption fa ba a cikin ma'aikatan gwamnati kadai yake ba, akwai corruption a cikin cocina da masallatai, akwai corruption a cikin kungiyoyi da dariku, akwai kuma corruption a cikin wasu ɗaiɗaikun mutane. Don haka madamar ana son ƙasar ta gyaru, to babu shakka sai kowa ya yi azama a kan in yana da wani zalunci da yake to sai ya daina. Madamar ko da zai daina ba, to ya daina sa ran waɗancan da suke kwasa daga cikin bajet ɗin ƙasa su ma za su daina kwasa, saboda bin fatawar da ya ci. Allah ya kiyaye. Amma ba ku jin mai ƙara da yake, ba ku zauna ƙara? Tun ya kawo ta yanki wannan ƙarar. Akwai abin da kuka yi ne a wurin, je ka cire ta tsakiyar nan kanai kawai, ita ma ka cire din. Allah ya ce maka. To bayan da malam ya gama karantar da mu na farko daga cikin manufofi ko kuma ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya iso ainihin Madina, shine gina masallaci, sai ya ce saniyan abu na biyu, al-mu'aha bainal muhajirin wal ansar, hada ƴan uwantaka tsakanin muhajirai da suka baro garin Makka da kuma Ansara waɗanda suka iso, aka iso aka same su a Madina. كان من نتائج الهجرة وجود مهاجرين من بطون مختلفة. يتنا بجتكنسا كمكون ده هجرة هايبر سامر ده سمتاني وطن ده سيكي ماسو هجراني وطن ده سنزولي ده مبن بن تنك أساشي ده بن ده بن باوي ده أثر مكة نفكر أكا سامو مهاجره ده بن ده داما وننا بجتكنتنا نمتاني. نعم أثر مكة إتكي تفيه مهاجره amma sai Abu Ayyub al-Ansari, ai ba mutanen Makka bane, mutanen Yaman ne, muhajirai ne. Abu Hurairah muhajiri ne, amma mutumin ina ne? Mutumin Yaman ne shi ma. To akwai mutane daga bangarori mabambanta waɗanda suka taho suka zo nan suka ainihin haɗu a Madina. Nazamin Madina bila ahlin, sun iso Madina ba su da iyalai, walaysa ma'ahum malin, ba su da dukiya. Suka iso ila qaumin, suka riske wasu mutane, lam yasbiq lahum bihim ma'rifa, ba su san su ba kafin isowarsu. Wa kana al-ansaru qauman, su kuma al-ansarawa sun kasance mutane ne, lam tajfid dima bainahum, wato wanda yake ainihin wato ko jini bai bushe a tsakaninsu da waɗannan mutane ba, wato ba su saba da waɗannan mutane waɗanda suka to suka zo suka same su. Su ne zuwa mutanen Makka, mutanen Madina ba su san mutanen Makka ba, babu wata alaka. Sannan mutanen Madina, mutanen Makka kuma sun iso wurin wasu mutane ne waɗanda kafin wannan isowar su kuma babu wata sanayya tsakaninsu. Na'am ba Abu Ayyub al-Ansari ba, Abu Musa al-Ash'ari mutumin ƙasar Yaman, da su tafai duwa da nan mutanen abin nan Yaman, Yamanawa ne. Innahum ko jam'un min al-qawm, su mutanen Madina tattaruwar wasu jama'a ne, fihim min mazahirin firqa wan niza, a cikinsu akwai duk wasu ɗabi'u na rabuwar kai da jayayya, al-kasir mai yawa. Sahabbai sun iso sun same su, su kansu ba su da haɗin kai a tsakaninsu. Kuma a zalika yasifuhum al-Qur'an al-Karim, amma tare da haka sai al-Qur'ani mai girma yana siffanta su. Fa yaqulu ta'ala, Allah madaukake sarki yake cewa, wallazina tabawwa'u ad-dara wal-imana, waɗanda suka ainihin zauni ƙasar Madina, waɗanda kuma suka ainihin wato zaune imani wato nabina tasu ce kuma imani nasu ne min qablihim tun kafin ainihin wato ansarawa yuhibbuna man hajara ilayhim suna ainihin wato son wanda suka yi hijira zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa jin wata bukata a cikin zuciyarsu daga abin da suka bayar وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ suna ainihin fifita bako a kan kansu ko da suna da bukata ta musamman ga wannan abin da suka dauka suka bayar kuma yuka shuha nafsihi wanda duk ya iya kashe ruwa ko ganin kyashi wadda take cikin zuciyar shi fa ulaika humul muflihuna waɗannan su ne ainihin masu babbar rabo na fata an gani يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى الامام ابن جرير الطبري الله مدوكين سيكي يجي كانشي yace يقول تعالى ذكره الله wanda ambaton shi ya daukaka cewa yake والذين تبوؤوا الدار والايمان yana kokarin fassara ayat ne a bisa uslubi na malaman tafsiri yace يقول الله cewa yake ittakhadhu madinata ar-rasul fabtanawha manazila wadannan mutane sun dauki madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai suka gina ta a matsayin masaukai wal imanu billahi wa rasulihi sannan kuma suka dauki imani da Allah da manzon shi a matsayin aqidar su min qablihim ay min qablil muhajirin wato tun kafin muhajirai su iso su wadannan mutane mu'minai ne yuhibbuna man hajara ilayhi suna ainihin wato kaunar wanda duk ya yi hijira ya tafi zuwa gare su ma'ana yuhibbuna man taraka manzilahu suna ainihin wato son wanda ya bar gidanshi wantaqala ilayhim ya tashi ya koma zuwa gare su min ghairihim waɗanda ba su bane wa ana bidhalika al-ansar Allah madaukakin sarki yana nufin mutanen Madina da haka sai ya ce yuhibbuna al-muhajirina suna kaunar ainihin waɗanda suka hijira zuwa gare su abinda Allah madaukakin sarki yake yaba wa mutanen Madina anan shine na farko ba sa kyamar baki na biyu kuma ba sa tozartar da bako su bashi ta wahala har sai ya rarrafa ya san yadda ya tashi a'a yana zuwa za su tallafa mishi su daga mishi sannan su buɗa mishi sun san cewa arziki na Allah ne kun ga jama'a ba wai Madina ba duk garin da yake da irin wannan dabi'ar ko sai kun ga garin ya bunƙasa a komai wannan na daga cikin sirrin bunƙasuwar Kano a fagen kasuwanci a yau in ka isa wurin da Kano da kuɗi ka sai kaya gobe ka sake zuwa da kuɗi ka sai kaya idan ka nemi ya ƙara maka ninki akan wannan sai ya ƙara maka an fahimci wannan da kyau wannan na daga cikin abin da ke bunƙasa gari a wajen harka ta ainihin kasuwanci a wajen ilimi da addini ya zama mutane suna da buɗe ƙirjinsu abin da ya jawa Sokoto ta samu irin wannan faɗi da karɓaɓuwa kenan saboda lokacin da ɗan fudu ya kafa daula a lokacin za ka ga Bamuke ya bar ƙasar shi ya ainihin taho Sokoto bakatun ya bar kasar shi ya to Sokoto bazanzaji bazanfare kowa sai ya hada Sokoto a bashi masauki a bashi mata wannan na daga dalilin da yasa Hausar Sokoto ta fi kowace Hausa fadi saboda kowa ya je ya narki ya zama Bahaushe a wuri ya je da irin Hausar shi ta shiga cikin ta Sokoto kuma ta waye gari ta zama ta Sokoto din a ƙarƙashin wannan jama'a dukkanin al'ummar da ke fatan su yi albarka a rayuwarsu to kasu kyamaci baki ku kiyaye wannan na daga cikin sirrin rayuwa kar ku kyamaci baki domin bako yana tahowa da rabon shi ne baya ci daga cikin rabon ku ku mutanen gari bako na tahowa da albarkar shi ce ba ɗaya ce cikin albarkar ku yake ɗiba ba balle ku ce zuwan shi zai rage ku an fahimci wannan da kyau ko a ƙarƙashin wannan jama'a Allah ya albarkaci mutanen Madina al-Ansar saboda waɗannan kyawawan ɗabi'u. Gashi har Allah ya saukar da ayoyi yana lugude na yaba musu a tsawon ainihin tarihi na ainihin rayuwa. Ja'a al-muhajiruna ila al-Madina, muhajirai suka iso ainihin zuwa Madina. Wa qad taraku khalfahum ahlahum, sun baro ainihin iyalansu a bayansu, wa amwalahum, da dukiyoyinsu. Walakin wajadu min al-ansari ma yukhaffifu anhum wata'at al-ghurba wal-faqa, sai da suka iso wurin ansarawa sai suka samu kyawawan halaye waɗanda suka sauƙaƙa musu wahala ta baƙunta da kuma raɗaɗi na talauci. Faqad tasabaqa al-ansaru ila al-badal, ansarawa sun yi ainihin hijirge wajen gabatar da taimako. Hatta arabu ala rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama an yuqsima bainahum wa bain al-muhajirin al-nakhl, har sai da suka taba gabatarwa da annabi buƙatar cewa ya raba da dinan Madina kaf tsakanin su da mutanen ainihin Makka. Kawai a je duk wata gona in ta ansari ce a raba ta biyu, rabi muhajiri ya ɗauka, rabi ansari ya rike. في الحديث الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه, حديث صحيح يثبت من صحابي ابو هريره الله مدوكين سركي قارا مشي وردا يجي, قالت الانصار انصارا سكتي اقسم بيننا وبينهم النخل, يا من جن الله كربا منا دبينن غرين من تكامن ني ده ان اوم مهاجري, قال لا سنزا الله يجي اه, قال سي النبي يجي تقسيم المؤونة وتشركون في الثمر, يا إسرمكو لكوكا طوكي من أينهم وهالحلو كوكا أينهم تاريا دمو أين دبينا كنبام جدا كنبام كاسوا كنبام ماتا كنبام جاني فننكم أين دبينا إنسنزو مكتا ربكو مملكة ربكو تباسي من ملك توشا وأنا أشرين دعوكو كتاب مناقب الأنصار باب إخاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار. إمام البخاري حسيدي قلنا بابي أكن حكا باب لكي بياني أكن قلنا زمنتم لأن النبي مهاجرا وادا أنصارا ما نأتي ومن مظاهر الأخوة العظيمة ما بجتكي أبابي أنبسك بينا ومن ينتكى من جرمات أكان المهاجرين أنصار, ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه, حديث عند أنس بن مالك الله يقارى مشير رويته, قال إنشي قدم عبد الرحمن بن عوف, عبد الرحمن بن عوف يائس أينهم مدينة, فآخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين سعد بن الربيع, ثم قال الله يحدث منشي فكانيشي تأينهم سعد بن الربيع الأنصاري بن الأنصاري, فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله, سيشي ومن أنصاري ميسونا أيني عبد الرحمن ميسونا سعد الربيع سيقباتر وعبد الرحمن الأوف يا لنشي دبيك يشتي وازي ربا سبيو يباشي لبي. فقال عبد الرحمن بن عوف سي عبد الرحمن الأوف يتي بارك الله لك في أهلك, الله البركة يا لنكا وما لك كما الله يقارى بك ياك البركه دلني على السوق نونا من كاسوا واتو ني دان كاسوا ني اصلي كو كياي iya kasuwanci to kwarewa ce daga cikin kwarewa ta rayuwa samun jali kuma daban da haka gogaggen wanda ya iya kasuwanci shi bai damu ba da jali ko ba jali abinda yake so kawai ya dinshi ga kasuwa yasa da ga so da dama mutumin da zai kare rayuwar shi a karatun boko da aikin gwamnati ya gama a kawo fansho miliyan 2 a bashi in ya shiga kasuwa ya bude shago kafin wani lokaci sai ga shagon ya lalace kudin sun kare saboda bai iya kasuwanci ba sai ka ga wani ba shi da komai da ya mallaka sai ya shiga kasuwa kuma kullum sai ya fito da cefane. To saboda haka kasuwanci iyawa ce, Abdurrahman ibn Auf ya riga ya iya kasuwanci tun a Makka. Dan haka da yayyo aka ce za a bashi mata sai ce Allah ya sa albarka. Za a bashi jari sai ce Allah ya sa albarka. Gona yace Allah ya sa albarka. To me kake so yace ku kai ni kasuwa kawai. Wannan yana nuna ashe kullun ka rinka kokari da fatan zama da kanka. Wannan na daga cikin abin da yawanci yau musulmi suka rasa. Hatta musulmin kasar mu a yau an gine su akan cin sadaka suna ganin falala ce. Jama'a cin sadaka kaskanci ne sai in kana halin bukata take ba kaskanci ba. Amma ba haka ba sadaka karbanta kaskanci ne. Idan ko kana da wadata ka karbi sadaka to ka ci haram. Ku kiyaye. To amma yau akwai mutanen da suka bar suka mai da sadaka da maula ta zama ita ce abincinsu. Yau za ka tafi wurin aikin hajji ko umara sai ka ga babban mai wadata a garinku ya je da guzurin shi fa da komai amma in ya ga an yi layi ana karban sabil wai shi ma sai ya shiga. Ita wannan sabil da ake rabawa talakawan Makka ne malaman su suke ainihin wato yi musu wa'azi. Mutum ya kawo ruwan goma kafin watan azumi a yi ta kasuwanci da waɗannan kuɗi su zama ainihin wata dukiya mai yawa sai a rinka siyan abinci ana rabawa ainihin masu azumi. Ina fata an gane. Na'am, ba a rasa kaɗan daga cikin masu kuɗin ƙasar amma fa ba gwamnatin Saudi Arabia ba ce take waɗannan abubuwan. Hukumomi ne masu zaman kansu da ƙungiyoyi na addini da ɗaiɗaikun mutane. Waɗanda kuma in kun sa kanku za ku yi haka. Kowane masallaci da ke garinku za ku iya tara kuɗi kafin shekara a sai 100 na sukari da gero da abin da ya shafi wake da galan-galan ko jarkoki na mangyaɗa a ɗauki mata ma'aikata su rinka dafa koko da ƙosai da kunu ana raba wa musulmi suna zuwa suna shan ruwa. Saboda haka mu matsalar da muka samu kisan zuciya shi ya same mu wanda wannan kisan zuciya jama'a shi ya naka samu. An fahimta jama'a? Shi yasa za ku ga hatta malamai masu wa'azi suka je Saudiya idan suka ga mu da katan-katan na littafi sai ya ce a karamaka Allah ni ma raka min karbo sai mu ce a sai muka yi sai ya ce a to shikenan wai shi a in dai littafi ne a sai dai a raka shi ya karbo sai mu ce a littafin duk da zaka je ka karbo sadaka ba da irin shi ake hujja ba littafai ne waɗanda ba su wuce na ƴan islamiya ba amma dai littafai ne irin waɗannan duk duniya ba inda zaka je a baka su saboda kayan kuɗi ne da daloli ake kuɗin su ba wata madaba'a a duniya da take buga littafi sai ta yi converting kuɗin da dala ta ga cewa yanzu a dala nawa zai kama. Ga littattafai nan muna aika da mashhur miliyoyin kuɗi a daloli ake siyar mana sai a ce littafi kaza dala kaza littafi kaza dala kaza muka zo sai mu juya dubin littafan nan da ke gaban mu ga su waɗannan littafan ga su suna da cikin littafan da muka bayar yau shekara uku aka buga mana gashi du'a'u khatmul qur'an inda salaf wannan littafi yanzu wannan littafin al-lissafin dala da muka buga shi gashi kana ganin shi a naira 2000 zai tashi kuɗi muke sa muke siyowa amma malami ne kabcetan malami da kuke jin shi yana wa'azin ƙasa baki daya in ya haɗu da mu muna gungura a Makka sai ce wai a raka shi shi ma ya karɓo sai mu ce a ga inda muka siyo su can ka gara su din sai ce a to shi kenan aka rawa sai mun zo in mun karanta mun faɗa kuma tunda shi yana da ƙungiya da ake tara mutum 1000 ana wa'azin ƙasa ya ce Albani ya faɗi kaza sai ce ƙarya ne ba shi da littafi ya karanta ba ƙarya ne shi ba zai siya ba amma zai siyo akwatunan aure da daddumomi. Wannan yana daga cikin reformation agenda in ana son gyara ana son a samu malamai ne ba irin waɗannan ba to waɗannan ku ne matasa ake fatan ku ɗauki azamar wannan gyaran. Ina fata an gane ka shiga cikin jami'ar Ahmadu Bello ba wani doctor ko professor da za ka gani ya cika ofis din shi da dafai wanda zai gaya maka a Ingila ya je ya karɓo su. Haka ne ko ba haka ba? Siye suke suna research ko ba siye ba? Me yasa malamin musulunci ba za su ziyarci research ba? Wai shi yana jiran a bashi kyauta, in ba kyauta ba a bashi ba a shikenan. Saboda haka wannan abin har ya zama ya shiga cikin kwakwalwar general musulmi. Makon da ya wuce a Abuja nake tafiya, mota ta dintafai a baya, wani dan sanda a ce musulmi ne, na sauke mai glass yana duba, sai ce Qur'ani ne da Allah na sadaka a bani ɗaya, sai nace a wallahi karma da ya faɗi kenan, Qur'ani ne na sadaka a bani ɗaya, sai nace a mana shi Qur'ani sadakar shi ake bayarwa? Amma za ka sai gari da dubbe ka je ka sa kuɗi ka siya, in ka gama karanta ta yau ka je fadda ita. Sai da aka musuru ku dawo cikin tekerinku, ku yi kokarin tsayuwa da kafafunku, ka duba mutumin nan yanzu kai yadda kake a yanzu, a yadda kake a yanzu, a kira ka a ce za a baka mata, za a baka shago, za a baka kaza, sai ga ka fara wata alalamar Allah ya saka ba shi Allah fa Allah dai daga zuciya ka ai sunna akwai falala Allah sarki ne haje zuciyarka ta mutu. Bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa al yadul ulya khairun min al yadis sufla, hannun da ke bayarwa shike da alheri, shike da daraja akan hannun da ke karbe. Kar ka sake ka zama kai kullun kai kenan karbe, ka zama kai ke bayarwa. Dan haka ku yi kokari ku tsayi da kafafuwanku. Kana ganin mutumin nan cewa akai ga kaza ga kaza, sai yace dullani ala suq, nuna min kasuwa. Da ya tafi kasuwa farabiha shay'an min aqab, sai ya ainihin samo riba, sai gashi ya taho gida da ainihin taraba ta cikui wasan da kuma man shanu. Kasuwa ta yi kyau, dama aka ce a Makka shi manja yake siyarwa, yanzu da ya tafi kasuwar Madina yana zuwa, kaga ba jali ba komai, da ya je kawai shi kenan. Akwai sana'o'i waɗanda in ka ƙware a cikinsu, su masu sana'o'in sun san wasu abubuwa da suke wa junansu na kara. Ina fata an gane. Yana zuwa sai ya ce da Allah wa na'e, bari in ɗauki wannan jarkan mai da Allah zuwa la'asar, bari in ɗan kafa tebur a nan, ya samu ƴan kwalabe ya zuba. Kafin wani lokaci shi kenan ya sayar, ya haɗa kuɗin, ya ba wannan ribar, har ya wuce fa ya taho gida. Wannan ya fi mutunci. Kafin wani lokaci sai ga Abdulrahman ya zama mafi kuɗi daga cikin attajiran Madina. Abinda ake so kenan, kayi kokarin haka. Ga su nan mun yi makaranta da su a kusan ko ina, za ka ga mutum ya taho daga Cross Rivers, daga Calabar, ya zo ya zauna ya yi jam, ya yi wayek. Za a gina azuzuwa sababbi ko hostel a makaranta, sai gan shi ya ɗauki kwangiri ya shiga ciki ainihin ana abin nan, ana gini da shi. Da haka zai tara kuɗi ya ci abinci, da haka har zai yi makarantar. A daidai lokacin da ƴaƴanmu ana tura musu kuɗaɗe, maƙudan kuɗaɗe ba sa karatu. Saboda haka ku tsaya ku yi wa kanku faɗa, ku yi ƙoƙari ku tsayi da kanku, ku yi ƙoƙari ku jiru, ku yi ƙoƙari ku daina tunanin waye zai baka kaza, waye zai baka kaza, waye zai baka kaza. Sannan na biyu, ku ɗauki ɗabi'a irin ɗabi'ar mutanen Madina. Yanzu mutanen Madina ba wawaye ba ne fa, sun fi kowa sanin darajar kuɗi ne, don haka suka fi kowa sanin inda ya kamata a kashe su. A yau a Najeriya in aka gane kana gina masallaci ko kana gina makaranta, abu na farko da za a saka ka cikin wawaye, abu na biyu da za a ɗauka kuɗin banza ne ka samu ba na gininka ba. Allah ya ji ɗan Alhaji Haruna ɗan Ja da Jafara, yau fiye da shekara 30 da ta gabata, ran da za a buɗe wannan masallaci nashi na ƙofar gidanshi, da ya miƙe ya ce lokacin da ya fara gina masallacin nan, ya ce ya samu kanshi a cikin jarabawa da bai taɓa samun kanshi a cikinta ba. Ya ce yana gina masallacin da kuɗin shi, ya ce amma kuɗin ba su wuce irin kuɗin da attajiri ke yawo da su a aljihu wanda in yaron anguwa ya gaishe shi zai dauko ya bashi ba matsayin kudin da ya gina wannan masallacin ke yace amma lokacin taro ake a kira shi a ce Haruna kana da hankali ka haukace ne ka taba ganin mutum da yana gina masallaci baka san abin da zaka yi da kudi bane Allahu akbar
ayan jizaniya ka kewaya ba inda za a nuna maka a ce wannan na Harun dan jani shi wannan masallaci duk sauran ayrabi su gado sun zama ba nashi bane amma yanzu shafa'i da wuturi in ka tafi kai a masallacin yana kabari sai an rubuta da shafa'i da wuturi ashe kun ga wanda yake da rayuwar shi ne yake wa addini aiki wanda ba shi da rayuwar shi ne wa kansa aiki idza mata al-insanu qata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalathati ashiya Allah yake dan adam ya rasu duk lada da yake samu wa tsawa sai ta hanyoyi uku wala bin salihin yad'u lahu da nagari yake mai addu'a aw ilmin muntafa'u bihi ko ilmin da ake amfana da shi aw sadaqatin jariyatin ko sadaka mai gudana ka duba ka gani wadannan hikimomin sune mutane nagari suke kokari kullun ya zo samar wa da kanshi da nagari wanda in ya mutu dan zai ta addu'a kullun ya zo ya da ilimi wanda ma damar ana cin mawuyar ilimin yana samun amfani ya zai wata sadaka wanda take gudana masallaci makaranta horar da ƴaƴan musulmi masu yin waɗannan abubuwan su suka fi kowa wayau a cikin al'umma amma a yau sai duniya ta juye ma damar za ka zo anguwarsu da ba su da masallaci ka gina musu masallaci in suka koma gefe guda gulmanka suke cewa kuɗin banza ne fa don su suna da kuɗi amma wai tunda sun yi wahala sun samu kuɗin suna ganin darajarsu ba dai su gina masallaci ba sai dai su gina gidaje su zuba haya Allahu akbar duk gidan hayar da ka gina kana kwanciya ka mutu ya koma cikin gadon masu gado amma duk wata barna da aka yi a cikin gidan kuma za ta koma kanka ka san wannan haka Allah ya ce inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum Allah ya ce mu muke rayar da matattu mu muke rubuta duk abin da suka bari ka karanta tafsirin wannan aya a duk tafsirin da ke kusa da kai da kake saurare na yanzu wa naktubu ma qaddamu duk abin da suka gabatar duk gidan haya kai masallaci kai hotel kai wurin rawa kai kana can a kabari masu gado sun dauki gado kai kuma ana nan ana rubuta ma qaddamu abinda ka gabatar wa atharahu da kuma abinda ka bari yanzu yake gudana Allah ya ce wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin kuma yana nan an taskance shi a lauhul mahfuz saboda haka ku kiyaye jama'a waɗannan mutanen Madina da kuka ga wai suna ɗiban dukiyarsu su bayar ba wawaye bane an gane jama'a ba wawaye bane ba kuɗin haram ne suka samu ba kuɗin sata bane sun san darajar kuɗin ne shi yasa suke kashe kuɗin a inda ya kamata don haka ku yi kokari ku tarbiyyantu da yi wa addinin Allah hidima wannan ita ce ajiyar da babu gara babu zaƙo na biyu ku yi ƙoƙari duk sanda aka kawo taimako aka baka ka yi tunani akan ajina ka ya fi a kawo wannan taimakon a baka sai saba ga mutumin kudancin Najeriya abu mafi girma da za ka yi bai shi ne ka biya mai kuɗin makaranta ka neman mishi admission ka ce I will take you back to the university sai ka ga miƙe tsaye hankalin shi ya dawo karka gaba ɗaya zai maka dukkan hidima saboda kai kake biya mishi kuɗin makaranta ya san kana gina shi ne in ka biya wa ɗan arewa kuɗin makaranta sai ga sai me dan an biya min kuɗin makarantar ne ga abokaina na yawo a sababbin motoci ni ba a sani ba shi wa abin da yake hange ai mai yanzu saboda haka ku yi kokari kwakwalanku su zama irin na waɗannan sahabban
gashi nan an bashi gida, an bashi mata, an bashi jari, sai yake dulla ne a al-suq, nuna min kasuwa, yaje kasuwanci sai gashi ya zo da riba. Bayan kwana biyu har ya je an daura mai aure, har ya zama dan gari, har ya zama dan gari, ya samu abokai, har an je an kai shi wurin wata mata budurwa ko bazaura, har ya aure ta, annabi ba bai sani ba, shikenan ya zama dan gari. Haka ake so. فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أيام وعليه أثر من صفرة باين كان كيسي النبي يجيش بعلامة زعفران دون العادة سيكي انكي أوري سيكا أيدي ينسى زعفران أجيكينك تلاران زعفران تودا أنجو نمفق فتن يلو أجيكينك كو أنجي تنشنشي تو أنسان أنجو ليكي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هي يا عبد الرحمن sayin manzo Allah yace a madalla abrama bani labari wato irin wannan kalma kamar karma ce ta kwankwasa ya aka ne me ya faru na ganka da kayan amganci misali kana sai yace tazawwajtu ra'atan min al-ansar na auri wata mata da cikin ansarawa kana sai yace fama suqta 'alaiha nawa ka bata sadaqi kana sai yace wazna nawatin min zahabin na ba ta ainihin zinare wanda nauyin shi ya kai nauyin kwallon dabino. Wa qala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzo Allah yake aulin walau bishatin, to ko da rago ne, ko da akuya ce, ko tinkiya ce, a yanka a yi walima. Ka gani, saboda annabi ya san har yana da hali, shi yasa yake cewa to ko da rago ne, samu kai mana walima da shi. Ka ga irin yadda mazaje suke jama'a, an kawo dukiyar an bashi, an fahimta, an kawo komai an bashi, amma ya ce a nuna mai kasuwa. Bayan kwana biyu sai gashi zai shigo gidan shi da juice da drink da kimishi da dambun nama, kasuwa ta yi kyau. Bayan kwana biyu sai gashi ya zama ango, kafin wani lokaci ya zama shi ne babban dan kasuwa da ke jallaba, yake kawo ainihin manja cikin Madina. Shikenan. Haka yake kuma a Makka fa, dan ciwani ne a Makka ma, shi mutumin ƙauye ne, ba cikin mutum ba cikin Makka yake ba, daga ƙauyen Makka ya taso ya dawo Makka, ya zo kafin wani lokaci ya zama mai kuɗi. To da ya tashi zai hijira, sai suka ce ba za ta sa'u ba, ka shigo garin nan kana dan ciwani ba ka da kokwabo, yanzu ka shiga addini, ka saba wa addini, sannan ka kwashe wannan dukiyar da ka samu cikin mu. Sai ce me kuke nufi, suka ce ba za ka fita garin nan daga kai sai raƙumi sai kwari da baka. Ya ce ba laifi, daga raƙumi sai kwari da baka, duk dukiyar suka kwace. Suka ce saboda cikinsu ya nema, yana isa Madina annabi ya ganshi yake cinikinka ya yi riba, ka bar musu dukiya ka taho da imani. Shi ne aka haɗa shi da wannan sahabi Sa'ad ibn Rabi' dan ya taimaka mishi kunji kuma ya kawo taimakon ya bashi, ya ce Allah ya sa albarka. Kaga husnul jawab, bai ce ba na so, kai da ka san ni ne kuɗi bane, sai ya ce Allah ya sa albarka. Aka ce to kaza, ya ce Allah ya sa albarka, kaza fa Allah ya sa albarka. Muriwa a Madina din nan akwai abokan kasuwancin shi, tunda kasurgumin dan kasuwa ne a Makka, yana isuwa, don haka sai ya ce wa na ku dan buɗa min rumfa nan, ku kawo katan biyar za mu fara. Shikenan, kafin wani lokaci shikenan ya zama online. Haka ake yin jama'i, haka ake yi, haka ake kai kokari ka zama mai cin gashin kanka. Ibn Mas'ud sadaka, annabi ya wa'azi ya ce ku kawo sadaka, ku kawo sadaka, ya ce ya shafa ya jibe da kokwabo, sai ya fi kaskanci a ran shi, sai ya tashi sai ya tafi kasuwa wurin yan dako, ya je dako ya samo kuɗi, sai ya zo ya kawo sadaka. Ya ce tun daga wannan rana kullum gari ya daina kwanciya a ɗaki, kuma sai ya fita yan buhu ya je ya dako, ya ce yau ya waye gari yana daga cikin manya-manyan attajirai cikin sahabbai. Daga cikin abin da ke ƙasƙantar da mutanenmu a yanzu shi ne girman kan niyyana ne, ba zan yi sana'a iri kaza ba, ko kuma ya je ya cika ƴan matan gari da ƙarya. To ƴan mata kuma kullum da asar suna shiga layi masu sai da ƴan kunne da masu sai da atamfofi, ko ba za su siya ba za su je kallo. To kaga za a zai ji kyama a gan shi yana tallan riguna na yara, haka ne ko ba haka ba, saboda ya yi karya. amma an baka yi wa kowa ƙarya ba, me yasa ba za ka ɗora kwandon dabino a bayan nan kana yawo kana cewa a sai dabino, a zo a sai kalkashi, a sai kukan miya, me yasa ba za ka yi haka ba? Ko kun fahimta jama'a? Ba abin da zai me zai hana ka kai, ba abin da zai hana ka kai. Amma an ka je wanda yarinya ka yi mata ƙarya cikin gwamnatin nan, eh to yan uwata ne, kin ga ministan nan na jihar mu, eh to wannan shi kanin ubana ne, kin ga sababbin gidajen nan da aka yi fanci, eh to baban mu ne ya gama su kwanan nan. To duk ka gama wannan ƙarya, zai yi ta ganka ka kasa tumatur a gabanka kana cewa a akwai tufka da aurora. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. وصل الإيثار بالصحابة أبو الأنصار رضي الله رضوان الله تعالى عليهم ومن إرم تيتيتا مهاجري بأنصار وافكين سيدي كلمتك أنهم كانوا يقترعون كو في سكن المهاجرين لديهم سنة أينهم قراء كو وجن أينهم وتوزون الدا muhajirai a wurin su, wato in muhajiri yazo ku duba sai wannan ansari ya miƙe ya ce wannan nawa ne, wannan ma ya ce nawa ne, wannan ma ya ce nawa ne, sai ai za a yi jayayya, sai a ce to ayi ƙuri'a. An fahimta gaba? Ma'ana ƙuri'a da duk yadda ku gani, ko ai na janje ni gidan gauro, ko wace iri za ku yi, adafa adafa a ce to, ko a rubuta suna haka a ce shikenan, ko kuma a ce kowa ya tsaya inda shi wannan ansari muhajiri ya ga dama ya tafi. A daidai wata hanya da za a yi ƙuri'a saboda irin yadda suke fifita yin hidima ga waɗannan muhajirai, ka duba hawawa sansu suke in rikici-rikici, sai a ce to a yi ƙuri'a, wannan yana so ya sauke shi, wannan yana so ya sauke shi. A shi nan malam yake cewa a duba wannan hadisi yana na ainihin al-Imam al-Bukhari ya rawaito, bal wasala bihim al-insaru ila an qalu lir-rasul sallallahu alaihi wa sallam, kai sai da irin wannan fifita muhajirai da suke a kansu sai da ya kai matuƙa har su ansarawa suka cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam in shi ita fahud min manazilina fahud minna manazilana, ya manzon Allah in kana so ka karɓe gidajenmu kaf daga gare mu ka zuba waɗanda duka su mu za mu je mu gina wasu. Fa qala lahum ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam khairan, sai manzon Allah ya ce Allah ya sa alheri a cikin dukiyarku, Allah ya muku albarka. Qala ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, to bayan da muka ji waɗannan tarihohi da waɗannan hadisai, babban malami Ibn al-Qayyim sai ya ce thumma akha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama bayna al-muhajirin wal ansar, sannan kuma sai manzon Allah ya rinka hada dangantaka da zumunci tsakanin muhajirai da ansarawa. Fi dare Anas bin Malik, a gidansa Anas dan Malik akai zaman wannan aikin, sai a ce duk a tattara muhajirai da ansar sai su hadu a gidansa Anas. Wa kanu 90 rajulan, sun kasance mutum 90 ne, nisfun min al-muhajirin wa nisfun min al-ansar, rabi muhajirai rabi ansarawa, 45 muhajirai 45 ansarawa. Akha bainahum ala al-muwasa, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hada ƴan uwantaka a tsakanin su a bisa daidaitawa, sawa ma'ana komai nawa naka ne, komai naka nawa ne. Yatawarasuna ba'da al-maut, za su gaji juna bayan mutuwa, in ni na mutu kai ansari za ka gaje ni, in kai ka mutu ni muhajiri zan gaje ka. Duna bayan arham, banda gado ma na waɗanda suke da dangantaka ta mahaifa. Ila hin waqa'ati badr, haka suka zauna a wannan kullu zumunci da gadan juna har sai lokacin da yakin Badar ya faru. Falamma anzala Allahu azza wa jalla, da Allah ya saukar da wannan aya yace wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah, Allah yace waɗanda suke da dangantaka ta mahaifa, wato waɗanda suka fito ciki daya, to su suka fi dacewa da su gaji juna, haka dokar take a littafin Allah. Raddat tawarufa ila rahim, daga nan sai manzon Allah ya mai da gado ya zama tsakanin ƴan uwa na jini, duna aqdul ukhuwa, ba tare da wanda aka kulla ƴan uwantaka tsakanin su ba. Kaga Salman al-Farisi muhajiri ne, to amma Abu Darda Ansari sai aka hada ruwantaka tsakani to saboda irin yadda karfin yan uwantaka take har ya kai Salman yana shiga gidan Abu Darda kai tsaye yayin sallama kai sai shigo zai zauna ya magana da matar shi dan ya zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya suka fito tare da cewa a lokacin ba haramta waɗannan abubuwa bane wa yara shaykhul islam ibn taymiya shi ko ibn taymiya rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki yaji dan shi yana ganin wafaqahu ala zalika tilmidhu ibn al-qayyim wa ibn kathir rahimahumullahu ta'ala almajiran ibn taymiya da ibn al-qayyim da ibn kathir sai suka dace da ibn taymiya su abinda suke gani annal mu'akhata kanat bayna al-muhajirin wal ansar wannan irin dangantaka annabi ya hada ta ne kadai tsakanin muhajirai da ansarawa falam yu'akhir rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bainal muhajirin ba'dhum ba'dha suna ganin manzon Allah bai hada muhajirai tsakanin su da junan su a matsayin yan uwa ba la'annal muhajirina kanu mustaghnina bi ukhuwati al-islam wa ukhuwati ad-dar saboda muhajirai sun wadatu da yan uwantaka ta musulunci da kuma cewa sun fito kasa daya wa qarabatin nasb da kuma kusancin dangantaka an aqadu mu'akhat yadda cewa sai kuma an kunna wani zumunci tsakanin su wato matsalar bari ku ji ta dan ku fahimce ta shin tsakanin muhajirai da ansarawa kai aka kunna wannan dangantaka ko kuwa tsakanin muhajirai isu isu an kunna ibnu taymiya da shi da almajirin shi ibnu qayyim da dai almajirin nasu ibnu yalla kafir sun suna ganin cewa yan uwantaka ta faru ne tsakanin muhajirai da ansarawa amma annabi bai hada muhajirai da muhajirai ba saboda dan ne za a hada su kai bako ne ni bako ne daga kasa daya muka fito mu yi wa muna da dangantaka ta jini to wata dangantaka kuma za a hada dalilan da su ibnu taymiya suka gabatar kenan kadan daga cikin dalilan su ولكن ابن حجر رحمه الله تعالى يرى خلاف ذلك سيدي ابن حجر شينا بن صعبان هكا فقال جاء ابن ديتي وهذا رد النص بالقياس ابن حجر يتي وما مغنى التس ابن تيمية دسيب ودن دسك بوي باينتا تسنا اوكا قياسي نسنا تورا نص دائتا وإغفال an hikmatin mu'akha sannan kuma sun gafala sun rabkana game da hikimar hada yan uwantakar da annabi la'anna ba'da muhajirina domin ai wasu muhajirai din kana akawa min ba'du wani muhajirin yafi wani muhajirin karfi bilmali da dukiya kaga kenan yanzu in an hada dangantaka tsakanin kamar a ce misali abubakar kuma ka hada shi da bilal bilal zai amfana ko ba zai amfana ba yawa saboda haka ibnu hajirin yana cewa a'a nassi fa ya tabbatar da cewa qarara annabi ya hada yan uwantaka hatta tsakanin muhajirai ijunan su cewar da su ibnu taymiya suka ba haka bane to sun dauki qiyasi ne sun tura nassi da shi me qiyasi shine da suka ce din nan to ai su mutanen makka isu isu daga kasa daya suka fito isu wasun su ma suna da dangantaka juna sai yace duk wannan kiyasi ne fahimtar su ce suka kawo amma nassi ya tabbatar da annabi ya hada dangantaka tsakanin muhajirai da muhajiri domin ne wani muhajirin mai kudi ne wani talaka ne ashe in ya zama dama talauci aka duba na muhajirai aka hada su dangantaka da ansarawa ashe isu ma ba a iya samun wani na da bukata a jikin wani an fahimta jama'a wal ishaqu wal ashira da kuma dangi wani a cikin muhajirai yana da dangi da yawa da suka zo wasu sun kai su goma wani kuma muhajiri ne shi kadai yanzu aka dauki wannan kwaya daya aka hada shi dangantaka da wancan da yake da dangi da yawa wannan kwaya daya bai samu dangi ba a cikin kaga ba wai hikimar kawai sai muhajiri da ansar take bayyana ba tsakanin muhajiri da muhajiri take bayyana wal quwwa da kuma karfi yanzu tsakanin da Allah an aka hada bilal aka hada shi dangantaka da umar ne karfi ne ta ba shi Bilal zai buƙaci wa zai buƙaci Umar sannan Umar zai buƙaci Bilal Abubakar zai buƙaci Bilal me yasa saboda Bilal kuma yaro ne matashi baya ya saba hidima zai iya zuwa karfe 6 na asuba ya share maka kofar gida shi ba ganin wani abu kaga a shekai kana buƙatar shi yana buƙatar ka ina fatan kun fahimta dan maka fa'akha bainal a'la wal adna ibn hajar yace a kashin gaskiya annabi ya hada dangantaka hatta tsakanin na sama da na ƙasa liyartafiqa qul al adna bil a'la saboda shi wannan wanda yake na ƙasa ya samu ainihin wato sassaucin rayuwa ta hanyar wannan ainihin na sama da aka hada shi da shi wa yasta'in al a'la bil adna shi kuma wancan na sama ya samu wannan ya rinka taimaka mishi yanzu kamar Abubakar maka hada shi da Bilal Bilal zai iya mishi wanki da guga Bilal zai iya zuwa ya tafi kasuwa ya mai cefa ne ashe ka ga yanzu aka dauki Abubakar aka hada shi ukhuwa da shi da Abu Ayyub al Ansari to Abubakar ai ba zai ji dadin mu'amala mai yiwuwa da Abu Ayyub al Ansari ba saboda ba zai aike shi ba zai mishi gaba ba zai mishi gaba ba sannan Abu Ayyub al Ansari karshen ta ba zai fa'idantar da Abubakar da komai don Abubakar mawadaci ne a karkashin haka in kun fahimci ajinan din tattaunawar da malam professor zai yake so ya tabbatar mana ya goyi bayan magana Ibn Hajar wadda ita ce gaskiya magana Ibn Taymiyyah da almajiran shi akwai gyara a cikinta ita ce cewar babu yan uwantaka da ta faru yadda annabi ya hada tsakanin muhajirai da muhajirai a gaskiya akwai ta ina fata an gane insha Allah ta'ala anan ne za mu kwana sai Allah ya kai mu karatu na gaba wannan tarihin da muka ji kuma malam zai ce fawaidu hadha al-mawqif min as-sirati an-nabawiyya wadanna fa'idoji ne za a cire a wannan wurin na bangaren tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anan ne za ka gane wannan mu'akha din ko har yanzu akwai ta don haka dan hudu ya rinka yin haka kun ji asalin tarihin wasu wasannin da kake gani tsakanin Hausawa ke bayarabe su taso daga ilori su taho karatu a wurin dan hudu su dan hudu su sauke shi a wurin ainihin wani ba sakwati shi ke nan in tafiya ta tafiya sai ta ga abin ya juya sun zama yan uwan juna a yau akwai wasa tsakanin bayarabe da ba sakwati ne ya baka san wannan ba akwai wasa tsakanin bahadeji da bakatsini akwai wasa tsakanin banike da bakatsini akwai wasa tsakanin babarbare da bafulatani akwai wasa tsakanin bazazzagi da bakano wasu tarihin waɗannan wasannin sun taru ne daga wancan fadin da ɗan hudu ya yi musu saboda haka wannan mu'akha ɗin har yanzu za a iya haɗa ta misali ɗalibai ne 'yan zaria da kuma ɗalibai waɗanda ba 'yan zaria ba idan ka zo aka karɓe ka sai a ce to shi kenan to yanzu kai a nan zaria ga ɗan uwanka sai je ya ɗauke ka sai kai ka gidansu ya gabatar da kai a wurin iyayen shi da komai a karɓe ka a yi maka ɗaki a gidan komai da komai an fahimta jama'a sarakuna kaf a arewacin Najeriya suna yin haka sai a ɗauki ɗan sarkin Kano sai a kai shi wurin Sulu Gambari ko wurin ainihin sarkin Ilori sai bai can sai ya girma sai a ɗauki ɗa sai a bashi sai a ɗauki ɗan sarkin Musulmi sai a kai shi gidan Lami ɗan Adamawa sai ya girma sai a ɗauki ɗar ainihin wato sarki daga Nubi sai a kai ta wurin sarkin Gombe sai ta girma a gidan duk ire-iren wannan mu'akha ce an samo ne daga hasken falalar da manzon Allah ya zo da ita sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ina fata an gane na malan kace ni na'am 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 na'am
in ba zai dauki haka wa kana al ansar qauman lam tajif al dima'u bainahum jini da kuma tsakanin su ba to jinin da suka yi junan su rauni sai ya daukan ma'ana haka khairan insha Allah na'am wa alaikum assalam na'am eh ya danganta idan da abin zai bata barin dauko tambayar dan wani yaji ta mutum ya je kasuwa zai da kwatabo sai zai tattaro awakin mutane nan da nan sai daure a gaban shi sai ga yana ciyarwa yana ci riba idan tashi kasuwa ya mayar musu da kudaden su akwai yadda bai sayar ba kuma ya mayar musu haka ya halatta ku halatta haka zai iya halatta da sharadi daya shine in asara ta fado za ta same shi ko ku za ta koma kan mai akuyan ne idan har asara za ta koma kan shi to ya halatta ya ci riba a musulunci duk abin da ba za ka samu asarar shi ba to bai halatta kuma ka ci riba shi ba a gargashin wannan idan ni dan trader ne da nake sai da katan din magi sai wani ya zo wuri na yana son magi mai tauraro babu kun san zan tashi in je wani shago in karbo to idan na karbo magin nan katan a naira 2,500 idan na zo ya halatta in sayar mishi 2,500 kun ga na dora 200 ko to amma abin da zai halatta min cin wannan riba ta 200 ita ce da ba a sace magin nan a hannuna ko kuma daga sanda na karɓo ta zuwa sanda ban kai wancan yayi zai biya in har ni ne zan biya to ya halatta in ci riba amma in har in ta bata zan koma in gayawa wani in katan din magi da na karɓo hannunka wallahi wasu yara sun karɓe sun gudu sun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya tsare ki wata wato shi asalin ne kayan shi zai dauki asara to dan haka riba tashi ce sai in ka kawo mishi a matsayin ka zama yaron shi kenan sai baka abin da zai sallame ka dan haka kadai zai halatta maka ne ka je ka tattara dukiyar jama'a a cikin kasuwa kana cin riba in asara ta samu kuma za ta same ka amma in ya zama asara ba za ta same ka ba amma za ka ci riba to wannan abin jadin bai kamata ka zama shi ba ka zama kai kai a sama kake na alaikum salam wanda ta fara hukunci na'am 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 yanan abun baya da farashi tsaye sai da farashi tsaye ma da mana sanin sai shi da riba ni duk duk da nake masa zan ce shi da riba ke da wani to ne mu ga da kun da ne shafa sai sai da shi da riba ke da wani to da zan da wani mutum kai sai an san ta mu kai shine kaga kenan baya yadda faduwa ta kai mishi shine in dai har asara ko faduwa ba za ta kai maka ba a harkar wani kasuwanci to bai halatta kuma riba ta zo gare ka ba sai dai kai hidima ga asalin mai kayan da in asara ta samu za ta koma kan shi Allah ya kyauta alaikum salam wa rahmatullahi na'am na'am
lokacin da yari ya gama sai sallah zai faɗa da shi lokacin da yari ya gama sai sallah
wato abin da ya faru akwai hadisi sahihi yana cikin sunan a yana cikin sahihu muslim wanda yake nuna in aka gama kiran sallah kai wannan salati kai wannan addu'a Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma hazuwa karshe to sai kuma ka daga hannu kai kuma sai kai du'aul mas'ala wato matsaloninka ka fada kafin a fara ta da iqama hadisi ya tabbata a haka sannan akwai wani hadisin sahihi yana cikin sunan at-tirmidhi da ibn majah shi kuma wanda yake baka dayan zabi guda biyu kenan shine akwai hadisi da ke cikin muslim wanda yake cewa in ana iqama ka rinka fadin abin da mai iqama yake fadi to in ma ka dauki wannan abin da yazo a cikin sunan at-tirmidhi shine ana tsakiyar iqama sai ka daga hannu kana addu'a saboda haka akwai addu'a a tsakiyar iqama ya halatta kai akwai kuma addu'a bayan an gama kiran sallah kafin a tsada iqama saboda haka abubuwan guda biyu insha Allah ta'ala sun tabbata na'am Allah ya taimaka wa alaikum assalam shafi na'am tana daukan duka biyu kalmar shatu ita tana daukar kawai karamar bisa wato tinkiya ko akuya abin dai da ba saniya ba ba raƙumi ba ita ce shatu na'am wa alaikum assalam na'am 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 ai shi yasa ajiyar din ne bayanin cewa addinin musulunci bai bar mu kawai hakan nan ba amma shi qur'anin ajimillance ka dauke shi a matsayin kariya ka rinka karanta shi ko kuma wasu surori ko wasu ayoyi da annabi ya faɗi sallallahu alaihi wa sallam kamar ayatul kursi kariya ce da garibu waye kullun ka karanta ayatul kursi yamma te kullun ka karanta ayatul kursi babu wani abu da zai same ka in kuwa kaga ya same ka to dama wata kaddara ce wanda yake ba yadda za a yi ta kauce maka kaji na daya na biyu da garibu waye ka dibi dabino guda bakwai ka ci musamman ajwa ka ci dabino bakwai to duwan sabu ko asiri ko nubin abu da aka nufo ka zai watsi waɗannan irin abubuwan da na buga misalai ne kawai na yi misali guda biyu ne ta ɓangarori biyu akwai ɓangaren addu'o'i na tsari akwai ɓangaren abubuwan da ake ci a musulunci a matsayin tsari na'am tunda ba za ka yi irin waɗanda suke na bid'a ba ne ko na al'ada to musulunci kuma ba zai bar ka abi a ragargaza ka ba ina fata an gane shi ne sai musulunci ya kawo maka haka saboda haka mafi karancin abin da zaka iya yi wanda yake mai ƙarfi ne shi ne kullum ka karanta ayatul kursi da safe kullum ka karanta ta da yamma to ka samu babbar kariya ka ji wannan idan ka zo zaka kwanta sai ka karanta falaki da nasi da qul huwallahu ka tofa a hannayenka ka shafe jikinka kai haka sau uku shikenan ka samu kariya ƴaƴanka ka rinka karanta kana tofa musu wa'izuka bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaq wa'izuka bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma duk waɗannan na daga cikin abubuwan da in kana zunci musu shi ne ka samu kariya don haka asalin abin da muke nufi ba wani abu ne mai nisa ba kuma wasu abubuwa ne a ɓoye waɗanda yake za a ce sai